muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya. Ya ku masu imani, ku ji tsoron Allah, lalle ne tabbas ku tabbatar da cewa tsoron Allah ku tsoron Allah ne cikakke. Kada kowar ɗaya daga cikinmu a ce yau gashi mutuwa ta zo ba shi da imani. Allah ya kare mu, Allah ya kiyaye. Ya ku mutane, ku san cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce ku daga rai guda, shine annabi Adamu alaihi salam. Sayan nan kuma Allah ya halicci sauran mutanen da suke duniya. Ya ku masu imani, ku ji tsoron Allah. Duk wanda zai magana, duk abin da zai fito daga bakinka, ka tsaya ka yi nazari da kyau, ka tattauna, ka tabbatar da cewa magana ce ta gari, magana ce mai kyau, ba magana wanda za ta sa ka samu zunubi ba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ku masu imani, ku san cewa babu wata magana ko wani zance ko wani tsari ko wani addini ko wata sunna kamar abin da ya shahi magana Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Babu abu mafi sharri a sararin duniya wanda yake cutar dan adam mai imani kamar kirkira wani abu a cikin musulunci, shine aikin bid'a. Sallallahu alaihi wasallama yace kuma aikin bid'a yana kai mutun zuwa ga wuta. Allah ya kare mu. Ya kuma su imani, bayan Allah, ina ma kaina da ku wasiya akan cewa mu ji tsoron Allah madaukakin sarki, mu rika kula da alaƙar mu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala da dare da yini, mu sanya take. Na shaida da cewa babu abin bauta akan cancanta sai Allah madaukakin sarki, wanda shi yake cewa a cikin Alƙur'ani mai girma, bayan Allah sune, bayan Allah nagari sune wanda idan sun yi saban Allah sai su tuna da Allah, cewa Allah yana nan, Allah mai gafara ne. Sai su nemi gafara Allah subhanahu wa ta'ala akan zunubin da suka aikata, sun sawa ma Allah. To shine Allah ya ce wane ne yake gafara in ba Allah ba? Lalle tabbas mun san cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine mai gafara. To bayu masu imani ba sa ci gaba akan laihin da suke yi, kama Allah zunubi, abin da ya kamata ka yi nadama, ka jama kan kunne, ka tabbatar ma zuciyarka akan cewa ba za ka taɓa sakewa ba. Wannan shine zuciya ta mai imani. Amma wanda zai zunubi ya san zunubi ne kuma ya ci gaba da yi, to wayazu billah, wannan shaitan zai kasance tare da shi. ‘Yan uwa masu girma, muna shaidawa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne, Allah ya zaɓe shi ya aiko shi. To shine yake cewa a cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito shi, yace ya ku mutane, ku tuba zuwa ga Allah kuma Allah istighfari, ni a wuni ina ma Allah istighfari so ɗari. To kaga wannan manzon tsira sallallahu alaihi wasallama, ina gani ko kai wanda shi baya zunubi, idan yayi ma Allah ya gafarta mishi, ba zai yi ba ma gaba da baya, ko ina nashi ma'asumi ne sallallahu alaihi wasallam, amma zai riga astaghfirullah 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 aqalla awuni so dari. Wannan wai aqalla ne, in aka ce da yawa to abin ya wuce haka. To mu ne kamata mu yawaita istighfari. Ka ci dukiya ta haramu, ka je wani wuri na haram, ka kalli wani abu na haramu, ka taba wani abu na haramu, ka yi da wani, ka wadi wata magana ta ƙarya, ka zalunci wani, abubuwa ga su na iri iri kullun da sahe da marece muna aikata su a matsayin mu na bayan Allah. To amma me ya kamata mu rika istighfari? Duk mutumin da zai rika yawaita astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, lalle ne Allah subhanahu wataala zai bashi garantin abubuwa guda biyu. Kaga dai na farko ga gafara Allah, abu na biyu kuma duk abin da ka sani mai sunan arziki, ko duk abin da ka sani mai sunan abin da dan adam zai ji dadi, Allah zai bashi dalilin wannan istighfari. ‘Yan uwa masu girma, ya kamata a ce duk bawa mai imani ya rika tuba zuwa ga Allah. Mu tuba zuwa ga Allah gaba ɗayanmu duk masu imani, saboda muna aikata abubuwa wanda ba su dace ba. Wani lokaci shaidan zai ja ka aikata abu wanda bai kamata ba, Allah ya hana, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana. Me ya kamata ka yi? Sai ka istighfari, ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tuba ta haƙiƙa wanda za ka kyautata niyya, Allah na tuba ba zan sake ba, shikenan ka yi nadama a kan abin da ka aikata, kuma ka sa ma zuciyarka cewa ba za ka taɓa koma ba wannan laihin. to shikenan shi ko Allah zai gafarta maka daman kuma yana neman irin wannan ayyuwa masu girma Allah subhanahu wataala yake cewa manzon Allah ya bamu labari sallallahu alaihi wasallama cewa shi Allah madaukakin sarki shine mai gafara kuma mai jin kai kenan kaga idan aka ce ga gafara ga jin kan Allah gafara shine akan karima duk abin da yake tare da kai na zunubi jin kan Allah kuma rahama Allah ita ce gidan aljanna Allah idan ya gafarta maka to sai ya saka maka da wani abu Allah madaukakin sarki karim ne Allah yana da karamci Allah yana da baiwa Allah yana da tausayi yana jin kan bayin shi inda za ce zunubi guda in kama Allah Allah zai sa mala'ika su lallasa ka ko su kama ka da laihin da kai to lalle ne tabbas mutanen da za su rayu ba da yawa bane saboda wanda ba sa zunubi ba kowa bane dukkan mu a matsayin mu na ɗiyan adam za ka samu mutum ko yayi da gangam ko shaydan ya ja shi ko talallabiya ko abin da ya kama da haka ko yayi bai sani ba to me ya kamata ka riga istighfari kullun astaghfirullah wa tubu ilai astaghfirullah wa tubu ilai ko mutun yana ibawata addu'a bane sai ka zamna ko sai ka zo masallaci ko sai ka shirya ko kana tahiyya ko kana tsaye ko kana aiki ko kana noma ko kana kiwo ko a shago kake maimakin ka zamna bakin ka yayi gum ka riga astaghfirullah 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 Allah zai daka darajarka daga cikin bayu ɗan uwa masu girma lalle Allah subhanahu wataala yana son masu tuba Allah yana son duk mutumin da idan yayi laifi ya ce Allah na tuba sai kuma Allah ya gafarta mishi kuma Allah baya gajiya da haka subhanahu wataala dan gajiya bata daga cikin siffar madaukakin sarki so dubu zaka tuba to so dubu biyu ko dubu uku Allah subhanahu wataala zai gafarta maka dan idan tuba tayi tuba ɗan uwa masu girma in Allah ya kalli niyyarka yaga cewa da gaske kake eh lalle kai zunubi amma ka tuba to Allah zai iya canza wasu zunubinka na can baya ya maida su lada a sake nada maka a sake loda maka lodi na lada shine Allah ya ce fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima in Allah ya ga dama amma niyyarka da yanda ka sa a zuciyarka cewa na sa'a ma Allah amma daga yau to Allah zai iya maka karamci Allah zai girma maka Allah zai iya saka kololuwar daraja Allah samu daga cikin masu tuba ɗan uwa masu girma mu san cewa tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala shine mutun yazo ma Allah madaukakin sarki babu jiji da kai babu wani cewa shi kaza ne a'a ka kaskantar da kai ka nuna cewa kai bawan Allah ne to take yanke Allah subhanahu wataala zai kankare maka zunubanka Allah ya gafarta mana ya kankare mana zunubanmu ɗan uwa masu girma akwai mutumin da ya saba ma halishin shi zage zage duk motsi sai yayi zagi wani kuma ya saba ma halishin shi wannan bai da aiki sai yi da mutane wani yayi kaza wani yayi kaza wani yayi kaza wani kuma qaulul zur magana wanda batta da kai batta da kafa tarihi wanda ba a san ba daga ina yake labari na ƙarya zai ta yada shi kuma harshen shi ya saba wayyazu billah to waɗannan gaba ɗayan su ɗan uwa masu girma mu yi gaugawan tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah zai karbi tuba duk wanda ya zamanto ya tuba to lalle tabbas Allah mai gafara ne Allah zai gafarta mishi ina wanda sai jirkin sallah kana ji ai kiran sallah ko kuma kana ganin lokacin sallah yayi amma kake ta harkokinka na duniya to ya kamata ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala ina mai cin haramu wanda shi babu ruwan shi da dukiya ta halak to ya kamata ka ji tsoron Allah ka tuba ka koma zuwa ga cin halak wanda Allah zai sanya maka albarka duniya da lahira ɗan uwa masu girma ya kamata mu gaggauta tuba kafin lokaci ya wuce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar mana da cewa akwai wani lokacin da ba a karɓar tuba kuma ba wanda ya san wannan lokaci daga cikin manya-manyan alamomi na kiyama idan rana ta huto daga yamma to babu zancen tuba akwai abubuwa wanda manzo Allah ya zana kana aikata aiki na zunubi sai wannan abin ya zo kace Allah na tuba daga nan ba amsa tuba ka an rufe kofa to kenan kafin an rufe kofa kafin wani lokaci ya kai kafin mutum ya zamanto yanzu zunubin da yake aikatawa kasawa ne yayi to kaga wannan wayazu billah wannan abin takeici ne kana zunubi kana cikin karhinka zunubi ne wanda yake bukatan karhi an yi ka tuba kake tuba sai da ka tuba sai da ka tsuha kai kai zunubin ka kasa ai kace to Allah na tuba ka gani akwai shakku akan tubarka saboda mi ba dan Allah kai ba dan yanzu ka kasa ne inda za a maido maka karhi sake yi zakai ko abin da ya shayi haramu ko abin da ya shayi da mutane ko abin da ya shayi kaulu zuru magana ta ƙarya ko kuma ƙaryace-ƙaryace da hudunta da yadata wanda duka suna daga cikin abubuwan da suke lalata rayuwar dan adam kuma suke lalata rayuwa ta al'umma ta yau da gobe dan wa masu girma ya zama dole mu yi gaugawa mu tuba zuwa ga Allah shine Allah ya ce ya ku bayu ku tuba zuwa ga Allah gaba daya dan ku samu rabo duk mai imani kowa daga cikin mu ya rika jaddada tuba ma'ana kenan ka rika sabanta ta kullun ka rika tuba sabuwa musamman idan ka je cikin dare ka'ida hayaniya da fagamniya da yawace-yawace na duniya yanzu zaka kwanta kai nafilolinka kai alwala kai kaza kai azkar to ya kamata ka sa ma kanka cewa yau zaka tuba duk wani abin da kake zaka jaddada tuba zaka sabanta ta ta zamanto sabuwa inda ka wayi gobe kiyama eh gobe subdu lahiya law Allah kanka da baka zunubanka saboda ka tuba kullum mu rika jaddada tuba mu rika sabanta tuba kada mutun ya sake shede ya raba shi da Allah subhanahu wataala kuma in wa masu girma yana daga cikin manyan abubuwa wanda ya kamata a ce mun kula da shi shine mu maida haƙi wajen masu haƙi dan wannan shi yake sa mutun tubar shi ta cika kama wani laifi ashe duke wani ne kaci kaga wannan haƙin shi ne ko kuma ka ci mutuncin shi wannan shi ma haƙi ko kuma ka bige shi kaga shi ma wannan haƙi ne to koda ka ce ya Allah na tuba to sai ka ce ya he muni wannan dan adam da ka bige shi ko ka zage shi ko ka ci dukiyar shi sai ya gafarta maka sai ya yahe maka saboda akwai haƙin shi a tare da kai to duk wani wanda ya san akwai haƙin wani a tare da shi ko ya gaya mishi magana wannan bata dace ba ko ya bige shi ko ya zage shi ko ya hantare shi to yi kokarin neman yanda zai yi ya gafarta mishi ya yahe mishi dan ya samu cikakkiyar tuba aha Allah subhanahu wataala shi ma ya gafarta mishi dan haƙin dan adam Allah ba zai gafarta maka ba haƙin shi ne a gobe kiyama sai an dauko an bashi in kuma baka da lada a dauki zulubin shi a dora maka wa yazibillah yan uwa masu girma akwai aiki mai kyau wanda yakan sa bawa ya zamanto daga cikin wanda Allah musu gafara kankara zunubi shine mutum ya rika aiki mai kyau duk aiki mai kyau yana tahiyar da mummuna inda zaka yi zunubi a ce kai sadaka ko ka karatu qur'ani ko ka sara zumunta ko kuma biyayya ga iyaye wani abu dai na lada ko kai azumin nafila ko kai sallar dare to Allah subhanahu wataala zai daga kankare maka zunubin da kake aikatawa kenan kana tuba zuwa ga Allah kuma kana da aikata aiki masu kyau saboda su ayyuka masu kyau suna tahiyar da mummuna haka Allah subhanahu wataala ya ba mu labari kuma babu wanda ya kamata mu yi abatta da su kamar masu tuba zuwa ga Allah kaga sake kai abatta da mutumin da kullum koda ya tuban komawa yake yi kuma kai ma kana tare da shi kenan misali yau in kuka yi zunubi koda ka ce ka tuba gobe ba za ka sake ba shi zai sa ka sake to ka samu aboki mai tsoron Allah ka samu aboki wanda koda ya yi zunubi da kai da shi za ku yi nadama ku tuba kuma ƴan uwa masu girma mu rika zama da mutanen kirki wanda za ka koyi kai kwaikwayon halayensu mutanen kirki idan kai wani abu za su gyara maka in kai tuttube za su tada ka in kai magana mara kyau su gyara maka duk abin da kai wanda yake mara kyau in dai mutumin kirki kake tare da shi zai maka nasiha ya ja kunnenka ya gaya maka cewa ga hanyar daidai to shi yasa dadin abatta da mutanen kirki amma Allah kiya idan sabanin haka ta faru to za su iya saka koda kai mutumin kirki ne su juya ka zuwa mutumin banza saboda su mutanen kirki suna ma mutane wa'azi mutanen kirki kuma su ne idan a gobe kiyama Allah subhanahu wataala zai tada ka a ce su waye masoyanka to za a tada ka tare da waɗanda kake so a cikin zuciyarka kenan ka so mutanen kirki ka zauna da mutanen kirki ka rika mu'amala da mutanen kirki ɗan uwa masu girma yana daga cikin manyan abubuwa mu rika lazimtar istighfari astaghfirullah wa atubu ilai saboda shi istighfari mala ya ce duk mutumin da duk musulmi in ya zamanto yana yawata istighfari to duk wani kumci da wani takura da yake zuciyar shi da wani yanayi mara kyau to istighfari yana sa mutum ya zamanto cikin horin ciki Allah ya bude maka zuciya, da tana baka Allah ya maida ta harasal, wannan ana samu wanda yawo ta istighfari. Kuma duk mutumin da ya shiga cikin damuwa, me ya kamata yi? Yawo ta istighfari tana yiwa wani laifi ne kai Allah ya kama ka da shi tun nan duniya kafin kiyama. To idan kana istighfari sai kaga rayuwarka ta zamanto rayuwa mai kyau. In kaga hasara ta maka yawa dan kasuwa ne, kawo ta istighfari. In kaga kai dalibi ilimi ne, waduwa maka yawa, kawo ta istighfari. In kaga cewa kai kawai komi ka fara babu cin nasara a ciki, babu wani ci gaba abubuwan da kake yi ko aikin mi kake, ka yawo ta istighfari. Fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yamdudukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara. Annabi Nuhu yake ga hadi mutanen shi kuma har ga mu cewa ku yawata istighfari, Allah zai ba ku yaya, Allah zai sauko muku da ruwa daga sama mai yawa, Allah zai gafarta muku. Kai duk abin da ka sani istighfari yana bada shi, kada ka rena astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Wannan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya karantar, kuma sunna ce tashi madaukai sallallahu alaihi wasallama, akwai albarka a ciki, akwai masu rena addu'a. Shi wani in bai shawu ya ba cikin addu'a da yake yi, gani yake batta karbuwa, dole sai yayi yanka, dole sai yayi sadaka da waina, dole sai yayi sadaka ko da rabino ne, dole yayi kaza, dole yayi kaza. Wannan dole dole basu da alaka da karbuwa addu'a, alaka su da karbuwa addu'a tawassuli ne kake yi. Kana iya tawassuli da sadaka na wani yanka ka zo da jini ka ce ya Allah don wannan abin da na yanka dan kai, ya Allah ka biya min bukata, ya Allah na yi sadaka, Allah ka biya min bukata. To amma istighfarin shi karan kanshi zaman kanshi yake yi, wancan kamar ƙara mai ƙarhi ne kake dan ka caccaba har Allah subhanahu wataala ya karba. Sauran uwa masu girma, ya kamata mu riga girmama duk abin da ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, duk abin da manzo Allah ya karantar da shi, to mu rike shi hannu biyu, kuma lalle tabbas abin da ya mana alƙawari gaskiya ne, babu zancen shakku a ciki. Akwai abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu wanda ake ce mishi sayyidul istighfar. Duk mutum yanayin da kake, idan Allah subhanahu wataala kake nema ya maka gafara, kake neman Allah subhanahu wataala ya maka budi, kake neman Allah subhanahu wataala ya kare ka, kake neman Allah madaukakin sarki ya sanya ka daga cikin wanda za su rabauta duniya da lahira, to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu wannan addu'a. Ruwaya ce ta Imam Bukhari, ana kiranta shugaban istighfari, ko kuma daga cikin istighfari tana daga cikin manya manya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace sai mu ce Allahumma anta rabbi لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أعوذ أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وترى daga cikin manyan manyan addu'o'i wanda ya kamata a ce muna yin su sahi da mareci, kamar ka ce ya Allah kai ne Ubangijina, babu abokin tarayya a gare ka ya Allah, kai kare kake, kai ne abin bauta. Ya Allah kai ka halice ni, ni bawanka ne, kuma ya Allah kai ka cire da ni, kuma Allah ina kan alƙawalinka cewa babu abin bauta akan cancanta sai Allah kai kadai. Sai ka ce kuma ya Allah ina neman tsari da duk wani abu wanda yake na sharri ni nake yi. Kaga diyo abun da muke mune muke aikata su, to sai ka roki Allah ya kare ka daga sharrin kanka dan zaka iya jangolo ma kanka wani abu. Sai kuma ka ce ya Allah ina furuci da ni'ima da ka muni, Allah ka muni kaza, Allah ka muni kaza, Allah ka muni kaza, wanda ka nemo mini Allah ya wada dan mi dan mu mushi godiya mu mushi ibada. Yace kuma ya Allah ina furuci da zunubai da nake yi. Kenan kamar ka nuna ya Allah ni bawa ne kasheshe, ya Allah ni mai laifi ne, ya Allah na tuba, babu mai gafara sai kai ya Allah, ya Allah an baka ji kaina ba, wa zai ji kaina, kamar kana hadin haka. Yace fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, ya Allah babu mai gafara sai kai. To wannan daga cikin mayan addu'o'in da ya kamata a ce mu yi su, mu koya ma kanmu, mu karantar da matanmu, mu karantar da yayanmu, mu karantar da yaranmu. Za ka cewa albarka ta mamaye komi. A ce a cikin wani gida wani bala'i ko wata musiba ko kuma wasu abubuwa ba sa taya daidai uba da iyali da yayan shi, sai a ce kowa ya ta istighfari, kowa ya ta karanta wannan, sai ga Allah ya kawo sabon arziki, Allah ya kawo yalwa, Allah ya kawo jin kanshi a cikin gidan sai Allah ya kawo dauki. Wani mai hikima yake cewa irin mutanen da suke saban Allah, duniya ya ba gaba, babu ruwan shi da tuba, babu ruwan shi da nazari, shekarun shi nawa, yanzu anya bai kamata ba a ce kawai bota Allah kadai nake yi, sai yake ma kanshi hoda yace ya ke rai, ya kamata ki tuba don mutuwa ta kusa. Da wanda aka haihuwa yau, da wanda ya shekara 100, ba bambanci akan cewa wane ne ya kusa da mutuwa, wane ne ya yi nesa da ita. Ba tsoha bane yake kawo mutuwa, kuma ba yarinta bane take ture mutuwa, a'a Allah ne kaddara, kuma kowa tashi tana da. Kenan ka ce ma zuciyarka, kai da kanka kama zuciyarka hoda cewa yake zuciya ya kamata ki tuba don wani lokaci ko tahiyya aiki ba tsayawa. Yace kuma ya kamata ka saba ma san zuciyarka. Da yawa mutane san zuciya yake halakar da su. San zuciyarka zai sa kai ƙarya, san zuciya zai sa ka ci dukiya ta haramu, san zuciyarka zai sa kai zagi wannan ko kai ƙarya ko kai zalunci ko kai annabimanci. Mafi yawa san zuciya ne yake kai mutane zuwa ga wannan. To kai a matsayinka na mai imani, sai kama zuciyarka hada. Duk abin da take so bane ake bi, a'a in zuciyarka ta so abu, in Allah da manzon shi ba sa so, ya kamata ka danne ta ka hana ta. Wannan shine imani. Yace saboda san zuciya so da yawa ya fitinar da mutane. A kowace rana zaka samu cewa wani ya rasu ko mun kai mun binne. Muna ji muna gani. Rami za a yi a sashi. Masoyan shi su ne wanda za su rika cewa a daidaita nan, a gyara nan, ga wata kofa, kawo wata kasa ta shiga ko da ilkaɗan. Masoyanka na kusa, wanda suka yi kusa da kai, wanda suke nesa ma suna can tsaye. Wannan shi ne gatanka lokacin da ka mutu. Kullum muna binnewa, wane ya mutu shi ma ya tafi, wane shi ma haka, wane shi ma lokacin shi ya yi. To sai yake cewa kuma ga muna rayuwa a ƙasa wanda su waɗannan sun mutu, mun binne su a cikin ƙasa ne, kuma mu muke takawa da mu muke gine-gine, ita dai wannan ƙasar ce. Wasu gidajen ma ta yi da can makwantai ne, yanzu an yi gidaje ana ta rayuwa a sama. Ya isa mai nazari ya zamanto mushi wa'azi, ya ce ya ke rai, su jiya mutane ɗan adam, mali dukiya ta halakar da mutane da yawa tun da, kuma har yanzu bata gushe ba, ita ce take halaka da mutane. Yace ya ke rai, to wai wannan dukiya da nake tarawa kuma zan barta baya, bana zuwa lahira da komi, zan huta da duniya ina tsirara. Wannan likafarin da za a sa maka shine shi ma kahin ƴan satuttuka da sigara da suwaye su zo su ci kayansu. Wannan likafarin da za a saya na ƴan kudade kadan shine naka. Duk bagamniya da kake yi da zuwa da zawwa, ya kamata kama kanka nazari, miye kake tarawa, waye kake tara ma, kuma mi za ka yi da shi? Da gobe kiyama sai an tambaye ka, ta ina ka samu, ta ina ka kashe, kuma mi kai da su? Wannan ya zama dole kowa sai ya bada amsa. To shine wannan mai hikima sai yake ga ma zuciyar shi kaman kana ma zuciyar ka fada. Yace kuma lokaci ya wuce, shekaru da yawa kuma sun wuce. Yace amma kai to a cikin wasanni, kaga zaka samu mutum shedan yarin jaye shi, adadin rayuwar da ya bari baya da wuya ya yi su a gaba. To amma abin takaici shine a cikin wasanni, ba ma Allah da'a ba, ba yi sallah ba, yi azumi ba, yi zakka ba, ba yi salati ba, ba yi sallah, abubuwa na wasa su suka rinjayar da waɗancan shekaru. To lokaci bai wuce ba, a yanzu ko da shekara ɗaya ta rage ma kai, ko da awa ɗaya ta rage maka a rayuwarka, in ka tuba Allah subhanahu wa ta'ala zai sa wannan awa ɗaya ta rinjaye shekara 70, shekara 60, shekara 50. Rahman Allah da gafarar shi. Abinda ake so ka tuba, kama kanka hoda, kasancewa kai bawan Allah ne, kuma ga abinda Allah ya halice ka dan shi shine ibada. Yake cewa ya ke rai, ya ishe ki abinda ya wuce. Kenan yanzu ka ce ma ranka wancan wasanni da aka yi ya isa, kaman yaronka ya aikata wani abu, ka tattara yara ka ce to daga yanzu ha wannan abinda kuka yi ya isa, yanzu ka sake. Haka zaka ga ma zuciyarka abinda kika yi baya na san rai da wasanni, da rashin sallah, da rashin salati, da rashin azkar. To raina yanzu wannan abin ya isa, daga yau ya kamata a koma ibada Allah, a yi istighfari, a aikata aiki mai kyau. Wannan shine rayuwa mai kyau, wannan kuma shine rahama ta Allah subhanahu wataala game da bayin shi. Duk abin da ka aikata, a hadisin kudusi ne manzo Allah ke mu labari cewa Allah ya ce inda za ka zo da zunubi ya kai bawa toliya daga sama zuwa ƙasa, sama ta bakwai, to Allah ya ce zai zo mana gafara shi ma fiye da sama sama ta bakwai adadin da zaka zo babu zulumin da zaka yi shi kace Allah ba zai gafarta maka babu shi ka kaba a duniya akwai mutane da yawa shi dai kai rinjaye su cewa shi yayi shekaru barkatai zunubi yake yi gare ya karasa haka nan kaga wannan wahayin shedan ne shedan ya bata mishi lissahi ko shekara malala kai ko shekara dari kai in dai da ranka kana lunwashi yanzu zaka mutu ko ka sani ko baka sani ba kai istighfari kai istighfari to zaka mutu da imani kuma wannan shi ake so kakka bari shedan ya rinjaye ka kuma kakka ce ah nayi zunubi na dawo to Allah zai gafarta mini na sake kuma na dawo sai wasu surkaci kai ana ai wasa kana wasa ne babu zancen wasa ana in so dubu kai sai Allah ga maka gafara me ake so niyya wani zuciya tana da rauni wani zuciya tana da karhi wani zai iya karewa wani bai iya karewa wani zai iya kamewa wani bai iya kamewa amma me ake so ka yi wata istighfari da tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala yan uwa masu girma ubangijinmu mai rahama ne ubangijinmu mai jin kai ne wallahi akwai ayyuka diya wanda muke renawa kanana su ne dalilin shigan mu aljanna ba wannan manya-manyan ba ka kyautata niyyarka da ubangiji subhanahu wataala ka tuba Allah subhanahu wataala mana gafara Allah ya samu daga cikin bayi nagari اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم دمر اعداءك اعداء الدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم احفظ حدودنا وجدودنا يا رب العالمين منا توسلي ga Allah subhanahu wa ta'ala da ayyukan mu kyawawa wanda suke ba su lahiya daga cikin mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lahiya wanda suke lahiya Allah ya kara musu iyayen mu da kakanni wanda suka rasu Allah subhanahu wa ta'ala mana ya musu gafara Allah ya haska kabarin su dukkan bukatun mu na alheri muna roko ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin rahamar shi da karamcin shi da baiwar shi Allah ya mana baiwa ta biyan bukatun mu na alheri Allah subhanahu wa ta'ala kuma cikin kariyar shi ya kare mu da duk wani abu wanda ya zama to na sharri ko wani bala'i musamman kasashen mu kasar Niger da sauran kasashen musulunci gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu Allah ya kare iyakokin mu Allah ya kare sojojin mu Allah ya kare shugabannin mu Allah ya kare al'umma musulmi musamman wanda suke Gaza Allah ya kawo musu dauki Allah ya kare jinanan su Allah subhanahu wataala ya sanya su daga cikin shahidai Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله